magana minista na tabbata kana sanin da halin da ake ciki a Najeriya musamman arewacin Najeriya a cikin kwanaki kalilan da suka gabata mutane kusan 700 da wani abu aka sace a 400 a Maiduguri 286 'yan makaranta a Kaduna 15 a Sokoto da sauransu me ake game da wannan al'amari da yazo ya faru a Najeriya ko yake faru a Najeriya yanzu
to assalamu alaikum Aliyu ka san ita ma harkar yaki irin wannan haka yake abinda zan ce wanda dai mutane za su ji shi ne muna aiki tukuru in ka dauki na Maiduguri za ga yanzu inda ake samun matsala Maiduguri ne kadai kuma ita ma ta ragu da gaske to akwai aiki da muke yi tukuru na fata da mutanen nan sosai da sosai wanda mun matsa muna ganin kamar ƙarshen sa ba ya zo dole su yi yunkuri na nuna wa mutane cewa za su iya yin wani abu wanda zai taɓa gwamnati ya lalata aikin da ake kuma ya sa gwiwar sojoji ta yi ƙasa to mun ga sojojin mu kar gwiwar su ta yi ƙasa a wannan kuma sun bi suna kai kuma da yardar Allah za a kwato mutanen nan insha Allah ba nan da tafiya ba domin aikin da ake ana yin sa sosai wanda suke ƙasa a wannan wuri sun san cewa sojoji na aiki sosai daga mun shiga Sumbisa an gama an yi taking over Sumbisa kusan duk wuraren da yake suna zama an gama da shi ana ta turawa al'ada ce ta irin wannan mutane in an takura da yawa su yi firfikit su wani abu babba wanda za a tsorata ko kuma ya damu jama'a ko kuma a sa ido a kansa ya ɗauki hankali a kan sauran ayyukan da ake yi
so kana jin masu yin wa'innan sace-sacen yare ɗin mutanen Boko Haram ne ko kuma akwai alaƙa tsakanin 'yan Boko Haram da masu sata yaran nan 'yan makaranta da mata da sauransu
mu kare wannan abin
to
kafin mu wannan na 'yan makaranta ba Boko Haram ba ne wato bandit ne da wayannan dai wanda suke kai hari a Northwest su ne kamar suka haɗu su uku group uku wato daba guda uku suka kai wannan hari kuma muna biye da su mun san abin da muke yi kuma muna bi kuma da yardar Allah za a kwato su kuma shi ma abin da ya faru duk wanda yake Northwest a yanzu ya san cewa sojoji sun tada kaini suna bin mutanen suna fatattaka su lokacin da fatattaka sun rasa makamai sun rasa kayan aiki sai suka fara zarukowa Abuja suna ɗaukan mutane high profile wato manya-manya wanda za su samu kuɗi mai yawa cikin su sai makamai wannan Allah ya ba mu nasara abinda suka fara yi a Abuja muka dakile wannan aka samu sauki a Abuja to shi ne suka je yanzu suka ɗauki wannan yaran da tunanin cewa ƙasa za ta yi ca a kan gwamnati da sojoji na yanda za su zo su ci da abinda suke so babban kuɗi
to
ɗauka a ba su su sai makamai
abin da ya faru a Kaduna ya ba da mamaki sanin cewa Kaduna tana ɗaya in ma ba ita ce a sauran gaba ba tana ɗaya daga cikin wurare da ke da sansanonin ma'aikatan tsaro da yawa haɗa da sojoji da makarantu da sauransu wannan ba karo na farko da ake sata yare ba ne a Kaduna me kake ji yake sa mutanen da suke yin shigowa cikin makarantu da rana tsaka su kwashe yara su tafi har su bar gari ba tare da an tinkare su ba
babu kasar da za ta iya sa soja a kowane lungu da sako to waɗannan mutanen suna nan da masu ba su labari suna fuskantar inda aka ɗauke kai aka fitar sai su shirya su zo su yi wannan abin da suke yi muna ta ƙoƙari mu kawo kimiyya na yanda za a rinka samun labarin fitowar mutanen nan kafin su kai inda za su bannar domin a daki da su a hana su fitowa. Amma babu ƙasar da za ta iya sa sojoji caɓe-caɓe ya zamana duk konar da ka je da saƙon da ka je za ka samu sojoji, balle zama irin namu na Najeriya wanda yake muna da ƙauyuka caɓe-caɓe ko'ina kuma wurare daban-daban kuma wasu da yawa wasu babu yawa mutane ma a wurin.
Yanzu akwai wani abu da ake na neman waɗannan yaren da sauran matan nan na Maiduguri da na Kaduna da na Sokoto da sauran wanda aka riga aka ɗauke don karɓo su a maido su ga iyayensu?
Ana aiki tukuru na ganin an samo su kuma an dawo su. Kuma yau gaba ɗayanmu da ni da Minister of State da su Sabis ɗin da shi shugaban sojojin mun zauna an tattauna mun ji tsarin da suke yi da yanda ake yi na ƙoƙarin fito da su. Bayan wannan mun sake zama da shi National Security Advisor an daɗa shawarwari kuma da yadda Ubangiji muna ganin shawarwarin da muka ɗauka da hanyoyin da muka ɗauka za mu iya samu yaran nan insha Allah nan ba da gajiyawa.
Excellency, wasu na ganin hanya mafi sauƙi ko kuma sauƙaƙawar da su waɗannan mutanen ɓarayin mutane suke gani na a sauƙaƙe suke zuwa suka mutane kuma su nemi fansa ko kuɗin diya a biya su, wanda wani lokaci za ka ga unguwanni da ƙauyuka ana tattara kuɗaɗe na biyan su domin a karɓo waɗannan mutane ɗin. Mutane ne suke biyan su wannan kuɗi diya ɗin, ba gwamnatoci suke biyan su. Ba ka ganin wannan ne yake daɗa ƙarfafa cigaban wannan aƙida ta satar mutane?
Kasan wancan na yi magana da doka ce ta ƙasa da ta hana biyan diya, balle kuma a zo ana talla ana harhaɗa kuɗi ana cewa za a biya biya diya. Lalle ne gaskiya ne, in ka kasa kaya yau baka siyar ba, ka kasa gobe baka siyar ba, dole ka haƙura da wannan sana'a. To idan za a sami sauƙin biyan diyan nan muna gani za a sami sauƙi. To amma mutane za su ga cewa an sace naka, ya za ka yi duk halin da za ka shiga ka karɓo shi za ka shiga ka karɓo shi. To amma azama ta rage tamu na yanda za mu kare wannan sace-sacen mutane kuma mu ga yanda za mu yi in an sata ɗin da hikimomin da za mu sa na tsarin kimiyya yanda za mu rinka karɓo mutanen nan babu matsala. Kuma muna tattauna akan haka kuma muna ƙoƙari akan haka kuma da yardar Allah za mu samu bakin zalar.
Abin godiya ga Allah ne cewa ba ko ina a cikin arewacin Najeriya yake fama da wannan matsala ba, akwai jihohin da ba sa da matsalar nan. Alimisali Kayi Gona a Jigawa, wannan bai faruwa a Jigawa, bai faruwa a Kano, bai faruwa a Bauchi da sauransu, ba fata ake ya faru ɗin ba. Amma akwai wani abubuwa da kuka yi a jihohinku da ke sa wannan abun baya faruwa a cikinsu?
To kamar in ka bi tarihin yanda zamantakewa yake akwai bambanci. Kamar Jigawa mu tun a can da manoma da makiyaya ana zama lafiya, kuma gonomin da suka wuce duka wanda aka yi na Jigawa sun kula da mutuncin makiyaya, sun bar musu hanyoyinsu na shanu na zuwa kiwo, kuma sun inganta wuraren kiwonsu wanda hannu ma na zo na taron na inganta. Kuma ana duk abin da za a yi ana sa Fulani mazauna a wurin a ciki, saboda haka ko masu zuwa su wuce suka zo sukan haɗu da na gida domin a zo a san an wuce lafiya ba tare da rigima ba. So asali babu rigima a wajejenmu tsakanin Fulani da manoma ko wanda ake wata ta shahara. To kuma gwamnatocin suna ta ƙoƙarin duk abin da ya taso na rashin jituwa a daidaita shi cikin mutunci da girma. To babu wannan junan da ya yawa da ya kawo abin da yake faruwa a wasu wuraren yanzu. To wannan sa'ar da muka yi da na yake nan abin da na gada kuma na tsora na cigaba kuma ya zamana mun taɓa jawo Fulani kusa da mu duk abin da ake yi na gwamnati da ake yi da manoma sun ana yi da su. Kuma Allah ya sa muka sami zaman lafiya domin ko wani abu suka gani na ba daidai ba su suke ba mu labarin cewa wannan abin ba daidai ba ne zai iya kawo tashin hankali kuma gwamnatin mu shiga mu gyara.
So kana jin wannan abin da yake faruwa yana da alaka da irin yadda ake zaman doya da manja a wasu rari da su wannan kungiyoyin Fulani da sauransu, ko da yake wasu rahotanni na nuna cewa su masu sata mutane ba wai Fulani kaɗai ba ne, mutane ne kawai masu neman kuɗi zun zurutun su kawai.
Eh, akwai masu sata mutane daban, amma in ka kula abin da ya shahara da an rigima ce ta aje a kona gidaje, a kashe mutane, a kona gidaje a kashe. Har yau zamana kuma aka gano wasu fara suka gano su fara satan mutane da mun su samu kuɗin da za su sai makaman da za su yi wannan fadan da shi. Amma asalin abin in ka ji aiki ke juna ce da rigima a tsakanin mutane ya kawo wannan rigimar. Su Fulani suna maganar an kore musu shanu, an hana su zaman lafiya, kuma an ki ba su an ki musu adalci. Su kuma mutane suna ga Fulani suna ba daidai ba wannan rigimar. Da suka taso su suka fara sa kikijuna wanda ya shahara ya balaga ya zama wannan abin da ake yi wanda ya kai har ana satan mutane.
Yanzu aka na magana cewa a bayo jihohi dama su kowace jiha ta kafa rundunar ta 'yan sanda, wasu jihohin ma irin su Zamfara, su Sokoto na da sun kafa kungiyoyi da ba na 'yan sanda ba ne amma na masu tsaro ne, masu gadi na jihohi da yankuna. Ka goyi bayan abbar jihohi su 'yan sandan kansu?
Irin waɗannan da ake yanzu akwai gyara babba a ka, domin yanda ake kara zube mutum ya ɗauki pump action babu training, wato ba a koyar da shi ba ya tafi shi kansa ya sa kansa a cikin matsala. Ko da za a yi irin wannan, ai akwai yanda tsarin da aka yi a Borno wanda yake suna aiki, su wa'annan mutanen suna aiki hannu da hannu da sojoji da 'yan sanda. To idan irin wannan tsarin aka gyara, watakila ya taimaka. Amma a yanzu yanda aka fito da tsarin yanda yake, ba na jin yana taimakon zaman lafiya.
Ya magana 'yan sandan jihohi fa, kana goyon bayan shi?
Magana 'yan sandan jihohi har yanzu ana tattaunawa da shi, domin mun sa a duba amfani da rashin amfani, muna jiran mu sami rahoto cikakke. Tunda ba fili na bane balle in ce yanke take ga abin da nake tunani a ka, muna jiran wato committee of experts su ba mu labarai suke gani a ciki.
A matsayinka na ministan tsaro, me kake so ka ga iyayen da yaran su suke hannun ɓarayi a halin yanzu?
Muna so mu ba su hakuri, kuma mu taɓa jaddada musu duk abin da Allah ya shirya jaraba ce daga Ubangiji. Idan aka yi hakuri aka bar masa, Allah zai kawo sauki kuma zai taimaka. Sannan in daɗa ƙarfafa su cewa muna iya ƙoƙarinmu mu kawo musu 'ya'yansu gaba ɗaya lafiya, lau ba kwarbe ne da yardar Ubangiji.